Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Haka kuma a kasar Niger a jamhuriyar kenan za a iya jin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duka a cikin Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da mania FM. In aka leka kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com dan jin mu kai tsaye. Masu gabatarwa
Hafsat Maila Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad.
To kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addinai. Yau zamu nufi wani taro ne da aka shirya don jaddada koyarwar wani shehin malami dan kasar Sudan Margaye Abdullah Al-Turabi.
Manufar taron shine fito da kyawawan manufofin salon siyasar shi Malam Al-Turabi wanda a baya ya kawo zaman lafiya da inganta siyasa a tsakanin mabiya addinai da kabilu daban-daban a kasar ta Sudan. Shin me taron ya haifar?
Shawara ta farko shine ci gaba da shirye irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita. Sannan kuma an bada shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci. Abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin. Sannan kuma an bada shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'umman mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interfaith dialogue.
Za mu saurari cikakken rahoton wannan taro sannan kuma za mu ji wato tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano yayi da masu ruwa da tsaki a taron. Ku dai ku kasance da mu.
Sai ba tare da bata lokaci ba kamar yadda Hafsa tace zamu ji rahoto, to bari mu je ga rahoton mu ji shin yaya aka yi wannan taro ne dan jaddada kyawawan salon siyasar Margaye Abdullah Al-Turabi na Sudan. Muhammad Kwari gare ka.
Bayan nazari da muhawara akan matsaloli 19 da shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya, malata taron sun cimma kuduri da dama waɗanda ke kunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano. Dr. Kabiru Haruna Isa shine ya karanta bayanin bayan taron.
Shawara ta farko shine ci gaba da shirye irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita. Sannan kuma an bada shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi muhimmanci. Abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a ga ya za a yi a magance waɗannan matsalolin. Sannan kuma an bada shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin al'umman mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interfaith dialogue.
Dalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji.
Sunana Aliyu Muhammad Usman. Taron ya zaburar da ni sosai da sosai ƙara sanin wane ne Al-Hassan Al-Turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma bangaren abin da ya shafi siyasa.
Sunana Ahmad Rashid Makarfi, kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudumar da shi marigayi Sheikh Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki daya. Na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya, cewa duk wani shugaba wajibi ya dora zaman lafiya da haɗin kai. Kada a damu da ƙungiyoyi na addini, dole a haɗu da su da dariku duka a zauna lafiya.
Sunana Ibrahim Gongozo. Gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da watan irin ilimin sa da sauran su. Da farko dai ya zarbar da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a kokari a ga an hada kan musulmi baki daya duka duk da bambancin aƙidu ko kuma bambancin fahimta.
Dr. Umaima Hassan Al-Turabi na daga cikin ƴaƴa shida da marigayin Sheikh Hassan Al-Turabi ya haifa a lokacin rayuwarsa.
في الحقيقة إنه شعور عظيم لا يوصف, يعني مزيج من الشعور بالفخر والشعور بالفرح والشعور بالرضا أن أفكار الشيخ الترابي ما زالت حية تمشي بين الناس وما زالت تناقش والعلاقة بين السودان ونيجيريا.
حقيقة وانا فرنسكي مسألة سيدة ومسمى وانا مسألة أتينا ما هي فينا فرنسكي وانا بزيئة مسألة وابا مسمى يوم وانا نيجيريا وانا سجدتوا ما هي فينا دا تنانسا دا أبو وانا ديكي ومقانا أكاسا مسمى نتابنتا إذا كنت الآدة دا أينهم مسلمي دا كما الدين المسلمتي ما وانا أبني وانا بزيئة مسألة بغسكيا سبو دا هكا وانا إنا فاتا إتي وانا يزمنتي أبني وانا زيكار دوري وعلاقة فكان Nigeria da kuma ƴar uwar ta Sudan.
Dr. Amina Abdullahi Na'ibi kenan ta Jami'ar Bayero Kano dauke da fassarar lafazan Dr. Umaima Hassan Al-Turabi a yayin hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirye wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To haka yake Mahmud. Yanzu kuma shi Mahmud din wato kage yanda bayan an gama taron ya je ya zauna ya tattauna da Dr. Aminu Sagagi ɗaya daga cikin mashiryin taron. Zamu ji daga gare shi.
Wai organizing committee.
Eh mana.
Ilawa cikin suna.
Sunana Dr. Aminu Ismail Sagagi.
Gashi an ce ku ne kuka shirya wannan taro, zamu so mu ji me kuke so ku cimma.
To babban abin da ya samu aka shirya wannan taron yadda al'amura suke gudana a kasashen mu masu tasowa musamman kasashen Afrika, akwai abubuwa dama da suke damun mu. Muna fama da matsaloli na wahalar rayuwa, talauci da karancin aikin yi. Muna fama da matsaloli na rigingimu, muna fama da matsaloli na saɓani tsakankanin bambancin addini, bambancin zamantakewa da bambancin hatta jinsi ma tsakanin mace da namiji, tsakanin tsoho da matashi. To shine sai muke tunanin su waye ne misali a cikin masu tunani ɗan Afrika. Mun dauki Afrika matsayin gida ɗaya ce, tunanin mu tarihin mu kusan iri ɗaya ne. Su waye masu tunani na zamani wanda suke da tunanin zamu yi amfani da shi wanda tunanin su ya maganta irin wannan matsalolin ko ma kyautata rayuwar mu ta nan gaba. Shine sai muka dauki misalin mutum ɗaya, shine Dr. Hassan Al-Turabi. Tunaninsa boyayye bane saboda yawanci tunaninsa a rubuce yake da lectureshinsa an dauka ana magana da sauti da sura. Saboda haka shine aka shirya wannan tunanin ganin cewa yayi bada gudunmawa wajen kishin yankin mu na Afrika da kawo tunani na zamani yanda za a iya tafi da rayuwa a samu ci gaba da fahimta da zama lafiya a tsakanin al'umma. To akan haka ne aka gina wannan taron.
To kana maganar Afrika, wani sai tunanin cewa kaman kun ga yato baki kenan daga kasashen Afrika ko kuma kawai kuna ne tsakanin ku da ita Sudan tunda shi Al-Turabi daga can ya fito.
Mun kai su baki daga Afrika, akwai baki da suka zo daga Mauritania, akwai baki da suka zo daga Senegal, akwai wanda suka zo daga Ghana, akwai wanda suka zo daga makociyar mu jamhuriyar Niger, kuma da akwai daga Sudan din. So muna ganin kamar mun samu wakilci na kasashen Afrika daban-daban.
Idan daga wannan gabatun za a iya cewa kamar dan ba ku ka daura na wannan tarukan, ba a ci gaba da irin sa ne ko kuma akwai mataki da za a dauka kuma na gaba? Misali tunda yanzu kuna ne a matakin masu ilimi da nazari, misali akan al'amura, akwai kuma wani bangare na zancen hukumomi wanda suke da iko nazartar da al'amura yadda ake bukata.
To kaga dai wannan taron cibiyoyi ne guda uku suke shirya shi, amma za a iya cewa cibiyoyi guda biyu. Akwai kungiya ta AFAC Educational Foundation wadda take da cibiya ta a Kaduna. To kuma akwai cibiyoyi guda biyu a cikin Jami'ar Bayero ta Kano. Akwai cibiyar nazarin ilimin mata, akwai cibiyar nazarin ilimin addini musulunci da wayewa ta zamani, da kuma tunani tsakanin mabambanta ra'ayi. To su uku suka shirya. To mu a bangaren tunanin da muke yi yanzu shine irin wannan zamu riƙa zabar kowane fitaccen dan Afrika ne dan siyasa.
sai dan siyasa ba kai malami ba wanda ya bada gudunmawa wajen ci gaban al'umma kamar a Najeriya zamu iya daukan Malam Aminu Kano misali zamu iya daukan kamar Nelson Mandela a South Africa ta kudu zamu iya daukan kamar Kwame Nkrumah a Ghana zamu iya daukan wannan Kenyatta a Kenya haka zamu rinka tsuntsunto su kai har ma da ɗan Afrika wanda ba Afrika suka za hadda baka fata wanda ba ɗan Afrika ba kamar zama zamu iya karanta rayuwar Condoleezza Rice mu ga me zamu iya dauko a cikin ta saboda wani abu da ɗan adam yake da shi duk sanda ka kawo masa abu wanda fitacce irin sa yayi to kana kara masa ƙarfin gwiwa ya ga ci a shi ma ba zai gagare shi ba to mu yanzu tunanin da muke da shi shine siyasa ta aiki ba ta magana kawai ba ya zama ƴan siyasa mai da suke da ra'ayi na kawo gyara inda suke faɗa a yakin neman zaɓe to abin ya zama ya shiga cikin jinin su a aikace ma haka suke so su aiwatar muna ganin wannan zai iya kyautata rayuwarmu kuma wannan shine kashin bayan nazarin siyasa irin na shi da Dr. Hassan Al-Turabi
galibi idan aka yi waɗannan tarika an dade ma'ana yansu shekaru aru aru a ƙarshen ƙarshe hukumomi masu rike da madafin iko su ne suke da ƙarfin zartar da shi amma ana samun gibi ba mu sani ba ta yaya za ku ga cewa wannan karan tunda kun dau Afirka ne a matsayin gida daya ta yaya wannan matakai kuke dauka ganin cewa abubuwan da ake cimmawa kudurce-kudurce da rero ilimin muka da tunani da basira irin na mutanen baya dinnan da ka lissafa misali an yi amfani da su ko an zamanantar da su kuma ma an dabba kasiyar da suke misali
to yanda muka fahimci yan siyasa shine wani lokaci ko da ba su yi aiki kai tsaye ba amma suna takirantuwa da ra'ayin jama'a yayin da muka shigo cikin jami'a cikin matasa cikin mutane masu tunani suka yadda da abu to zai iya tasiri a cikin yan siyasa su yadda da shi kuma wasu daga cikin wanda ake magana sunan gaba su za su zama kuma yan siyasa su zama shugabanni su zama yan majalisu so muna ganin idan mutane sun cika daga tunani tun yanzu to za su zai iya yi musu amfani ko yi amfani al'umma nan gaba wato balle ne lalle ina yau ko gobe mu ga sakamakon abin da muke ba amma mun tabbatar da cewa duk abin da wayar da kai in an ci gaba da yin sa ba daina ba kuma muhimmanci na gaske to wata ran zai yi tasiri
yanzu za a gabatar ko ana gabatar da makalu daga malamai masana daban-daban kuma duka akan abin da shi ya yi ta dabbakawa a lokacin rayuwarsa kuma na san za ku fitar da abin da kuke kira community za a raba shi ne misali ga su hukumomi domin ganin an zartar ko kuma a wani daftari za a yi a matakin ku na masu bincike da nazari a makarantu da jami'o'i
to za a raba shi ga hukumomi kwarai da gaske a matakai kuma na gwamnati daban-daban za mu aikawa musamman gwamnatoci da ofisoshin gwamnatoci na abin da ya shafa na jiha da na ƙananan hukumomi da na tarayya ga baki daya kuma daga cikin matakan abubuwan da muke bi na wayar da kan al'umma za mu rinka ci gaba da tunatar da gwamnatocin akan sun tsantsan wani abu irin waɗannan suna aiki da shi in Allah ya yarda
to har ila yau da wannan taro dai na shi Sheikh Hassan Abdullah Al-Turabi da aka yi ya samu halaccin mutane har daga wasu kasashe inda kuma akwai injiniya kuma malami ne amma kuma injiniya ne da yake aiki da MTN a Ghana wanda sunan shi injiniya Said Mukhtar Abubakar wanda ya tattauna tare da kware a cikin wannan abu
yawa cikin shan sunan yalla bai
sunan na Said Mukhtar Abubakar
daga
Ghana kasar Ghana na ni mazaunin Accra ne kuma ina aiki a kamfanin MTN Ghana ni engineer ne software engineer but at the same time kuma ni faqih ne na jami'a na masallaci Dar es Salaam like the closest mosque to the airport in Accra
gashi kuna halartar wannan taro da ake musamman akan ayyuka na sha'anin ilimi da gudunmawa da shi Sheikh Hassan ko Dr. Hassan Al-Fadi ya bada misali ya kuke ganin cewa za a iya dabbaka su misali a sauran kasashen mutum da wataƙila ana nazari ne akan gudunmawa da ba
eh to gaskiya wannan taro yana da muhimmanci kwarai particularly yanzu da muke da watan matsala babba na ganin cewa al'umman musulmai na kasashen duniya gaba daya sun samu wani irin insijami da yanda rayuwa ke tafiya a yau to mafi yawanci akan samu bambanci na watan fahimtar yaya za a tafiyar da sha'anin musulunci a cikin irin wannan zamani namu to wannan gaskiya conference din da thoughts ko kuma ara da kuma wato ra'ayoyi da shi Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar Allah ya mai jin kai ya kasance watan he was gearing towards getting a solution watan yana kokari ne da ya samun mana
mafita
kuma gane ba domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau mai sakewa dinnan mun ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucen sa ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya zamu yi mu samu rayuwa wadda yake malamin mu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum maimakon a ce za a rike da tsaurin rikewa na watan wasu ara wadda suke fikiyya ana ce mai jurisprudence positions which are not the sharia based position I mean
ya yi kokari
tsarin sharia amma tsari ne na wannan zamani ko da yake na sharia ne amma it is specific to the time
kaga ne ce banta da wannan lokaci
so ya zamu mu samu malamin mu na fahimta cewa mas'uliyar na kansu su ma su dauki sharia ba tare da an sake komai ba don Allah madaukakin sarki na ce mun la yubaddal kauli ladayya Allah madaukakin sarki yana cewa shi magana a wurinsa baya sakewa amma zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamu ne kokarin tabbatar da hukuncin ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu
kai to idan haka ne kaman alhaki ne na malamai misali namu na zaure da kuma irin ku da kuke korawa a jami'o'i yanzu yaya kuka daura damarar ganin cewa misali na farko ma an wayar da kansu malamai mali akan muhimmancin sauya tunaninsu don ya daidai da irin wancan aikace-aikace na shi Dr. Turabi
insha Allah ina ganin wannan shine ai matakin da masha Allah wayannan jami'oyi na Jami'ar Bayero including da AFAC suka dauka cewa a gayyato manya-manyan malaman jami'a su su hadda su wayannan almajirai na shi Dr. Hassan Turabi da kansa hadda ma ɗan uwansa a ciki wanda yake na jini domin a zo a fahimtar da su wani irin afkar ne wani irin ra'ayoyi ne yake da shi don waɗannan su ne waɗanda suka zauna da shi na jini na gida ɗan sama na ɗan sama na nan tare da mu domin mu iya fahimtar cewa abin da yake faɗa din nan ba wai abu ne kawai ya koya wasu daga jami'a ba wani rayuwa ne wanda ya rayu da shi
ya dabbaka shi
a gida sannan sai masu watan organizers na wannan conference din suka yi kokarin ganin cewa an kawo malamin jami'a wanda su suke tsayawa su yi wa almajirai magana almajirai wanda za su zama su ne shugabannin gobe su ne lawyoyi na gobe su ne philosophers na gobe a yi kokarin ilmantar da malaman nan nasu a yau cewa ga fa wani irin afkar wa'inda suke za su zama contemporary ma'ana na zamani za su fi da zamani kuma mu rike shari'a yadda ya kamata mu rike ta amma mu samu insijam a yi kokarin haɗa kai ta wurin fahimtar da mutane yadda za a yi a zauna a zamanin yau a ɗabbaka shari'a ba tare da an samu watan saɓani hakan nan da rayuwar yau da kullum ba.
Wani ƙalubale a wannan bigire da kake magana shi ne watakila saɓanin sect da muke da su ɗariƙo a cikin addinin musulunci musamman a wannan lardin namu sannan abu na biyu kuma akwai wato malamanmu da suke zaure malaman zaure waɗanda su ma suna da mabiya kuma suna tasiri a rayuwar mu ta addini ya kake ganin za a bullo wannan rukunai na mutane don ganin cewa wannan saƙon misali ya isa gare su kuma an taɓa gaba ɗaya.
Wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci gaskiya kuma ƙalubale ne wanda yake gaskiya yana ce mana tuwa ƙwari a misali wannan zama da muke mafi yawanci wa'annan watan malamma ne dan ce su wa'anda suke dan ce na zamani
wayayyu
exactly to the best thing to do here shine ina ganin bayan wannan muktamar din ai kokari bayan wannan conference din ai kokari ai breaking down ai watan ai cascading nashi
kashi-kashi
ai shi kashi-kashi to a samu wa'anda za su iya amfani da lugha ko kuma magana na wa'annan malamman zauren a ƙara breaking down this is a high level one za a yi breaking din shi down yanda su ma za su fahimta
cewa ga irin ababan da kuma in that language dama hadda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wai hadithun nasu ala asbu qulihim mai tantance da mutane according to their level
inda wannan
yadda za su fahimta to ni ina ganin shawara da nake da shi shine bayan an gama wannan la Allah a samu a cikin karshen communique wanda za a fitar anan
na bayan taro
a tabbatar cewa an fitar da waɗanda suke da ilimin you know za su iya su fasa wannan abin nan din into more detailed mana into more
akan kasa shi dai da za a la'akari da fahimtar
iya kai wannan sakon zuwa ga wayannan malaman namu na zaure za ga wayannan malaman namu wayanda suke even with all the sex wannan mutumar din tana ganin cewa the topic din about the thoughts and ideas game da fikrori da kuma ra'ayoyi na asali al-turabi game da rayuwar yau da kullum kuma ta shafi dukkaninmu regardless of the sex ba zancin dariƙa ko aqida ake abin nan ake ba musulunci da zaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji wasu malaman mu suka ce all these sects used to be there
dama suna nan
ko a lokacin dan ko a lokacin dan zaman rasul sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka samu watan wani a cikin waɗanda ma aka nuna mai cewa waɗannan dinnan ma zindikai ne ko munafikai ne amma rasul ya zauna da su har ya bar duniya da yanke sai ya zubar ba dai ko da yake ya san su kuma suna ciki tare da shi to wannan shine musulunci za a samu babbancin ra'ayi amma musulunci dinnan da ya hada mu daya to shawagabanni ya kamata su iya fahimta cewa kamar yadda ka faɗa we already muna da waɗannan sects din and they shouldn't be left alone suna they are part of the society
yasa bangare
ne na wajen al'umma yasa ya kamata even as yanda muke zaune a wannan conference din at this high level ai kokari a sani cewa ba za a bar ta anan ba za a samu a cikin mu waɗanda suka iya amfani da logan waɗannan other sects din shigar da wannan sako zuwa gare su wannan shine da wannan sai haɗu
kaji yanda tattaunawar ta kasance
da injiniya Sa'id Muktar
Abubakar eh mana to yanzu sai kuma mu je ga tattaunawar da shi Muhammad din yayi da Professor Tahir Dauda wani shehin malami ne dan kasar Sudan amma dan asalin Najeriya
amma yana zaune yanzu a Sudan
eh ila bai cikin suna
yawa masu saurare sunana Tahir Muhammad Daud ne professor ne na harshen Larabci a nan Jami'ar Bayero game da tambayar da kai ta wannan bawan Allah da ake karramawa a wannan yau ko kuma ake tattaunawa akan tunaninsa da sauye-sauye da ya kawo a ƙasar Sudan Dr. Hassan Abdullah Turabi shahararren malami ne wato dan yayi gwagwarmaya da yawa da fuskoki da yawa tun yana ɗalibi ya jagoranci ƙungiyoyin ɗalibai musulmi kuma da aka yi juyin juya hali na wanda suke sa masa suna wato Thawrat October wato juyin juya hali na watan October wanda ya tumbukar da shugabancin shugaba Ibrahim Abud ya kasance jagora a wannan gwagwarmayar
ka ce to ya kasance jagora ta kamar mai wacce rawa za a yi cewa ya taka
a wannan lokacin yana shugaban sashin nazarin dokoki wato law a jami'ar Khartoum faculty of law a jami'ar Khartoum shine dean na wannan faculty ko kuma wannan
sangaya
din kuma tun daga nan da aka yi wannan sai ma ya bar aikin gwamnati ya shiga aikin kafa kungiyoyi harakar islamiyya al-misaq al-islami da kuma a yanzu har zuwa lokacin rasuwarsa da aka yi juyin juya hali na shugaba na yanzu Umar Hassan al-Bashir kuma da suka samu sabani ya koma ya kafa wata kungiya wadda ake ganin tsan musamar sha'abi wadda su yana shugabantar wannan kungiya wannan malami a takaice zan iya cewa babban malami ne yayi karatu a Jami'ar Khartoum inda ya sami degree din sa na farko ya tafi Ingila inda ya samu degree din sa na biyu duk a harshen bangaren law sannan ya je Faransa Jami'ar Sorbonne inda ya yi PhD dinsa wato babban degree ya dawo yana jin harsunan larabci da ingilishi da faransanci da kuma yana dan jin jamusanci
a bangarori biyu ake cewa sauye-sauyen da jagoranta sun yi tasiri ta fuskar shugabanci da siyasa da kuma addini a takaice adin kule ya zaka bayyana mana yadda shi wannan juyin juya hali da ya kawo ko sauyi a Sudan yayi tasiri ga rayuwar jagorancin siyasa da mulki a Sudan
da farko dai ta bangaren addini mutum ne mai hangen nesa malamai da yawa kamar yadda muka ji a kasidun da aka gabatar yau sun tabbatar masa cewa yayi hange mai zurfi na abe bade da zasu tafi su dawo wato musamman yancin mata zamantakewa ta al'ummu daban waɗanda suke da addinai daban wato shi tunanin sa yana da fadi yana da sauki a rayuwa baya matsa takura addinin musulunci yana kiran cewa lokaci cewa kofar da ake cewa ta ijtihadi ya kamata a bude ta abi bade da suke zuwa na zamani a dube su ta wannan fuska da zamani yadda za a iya zama da sauran da masu sauran addini da sauran irin wannan ya kawo tsegumi wasu da yawa sun sassoki ra'ayinsa wasu ma har suna ganin cewa kamar ya bar tafarkin addini
to tunda kai lancan mata din nan misali tunda daga baya zance wannan sauyi da ya kawo ya kalbo watakila idan jama'a ya zaka kutanta rayuwar mata a Sudan a yanzu da kuma gabanin kafin ya kawo sauye-sauyen nan na ta fuskar ilimi da kuma zamantakewa
ko daga cikin tawagar da ta zo a yanzu din nan ga yarsa yanzu doctor ce malama ce da akwai ƴan uwanta da suka zo mata dukansu PhD holders ne wannan ya tabbatar mana sannan an mun duba kasashen Larabawa a Sudan ne aka fara samun tun 1964 aka sami member of parliament tun 66 aka sami minister tamata kuma yanzu an kaje Sudan zaka ga cewa a gaskiya ma ni kwanan nan nazo daga Sudan wato mata sun fi maza yawa a university mata sun fi maza yawa a university a kasar Sudan a
yau wannan za a iya alakanta shi da
wayewar kai da baya mata yancin cewa su nemi ilimi su yi aiki an ka duba malamai makarantun primary na duba yawancin malaman ma duk mata ne an ka duba ministry of health zaka ga cewa yawancin ma'aikatan duk mata ne da sauransu wannan ya tabbata cewa abinda yake ta kira ga shi tabbatar da yanci ga mata ya tabbata daga hotunan da suke a gabana ina kallon ina ganin cewa gashi ne yana zaune da Coptic pop na Krista yana zaune da Salva Kiir shugaban kasar Sudan ta kudu yana zaune da wani gashi nan shi ma Anglican priest wannan duk yana nuna cewa mutum ne wanda yake karɓar kowa da kowa tunaninsa mai faɗi ne shi yana ganin cewa addinin musulunci addini ne wanda bai hana ba mu yi mu'amala da sauran mutane masu wansa addini kuma bai hana ba cewa mata su je kasuwa su yi aiki su nemi ilimi da sauran irin waɗannan abu faɗan muddin dai an kare sharuɗin addini na wajen yadda suke fita da yadda suke hulɗa da maza.
Lalle wannan taro yayi amfani.
Kin san abin da yasa na samu ra'ayin cewa bari in saka wannan abu gaba daya mu cikin da rahoton da tattaunawar da kwari. Amfanin sa shine in kika kalli matsalar da ake ciki yanzu a Najeriya ta maganan kabilanci.
Haka.
A ta kashe da
faɗace tashin hankula.
Haɗan siyasa.
Haka ne.
Haɗan wani ne. Zubar da jinin yayi yawa.
Shine.
Dole sai mun yi wa kanmu faɗa sai mun rungumi irin waɗannan abubuwa na koyarwa da sauransu. Musamman ji yanzu abin da ya faru a misali irin su jihar Plateau ji yanzu gashi nan ba ma misali da yawa suna
ni dai a takaice kawai
arewa maso gabashin Najeriya da yawa
in na duba irin wayannan abubuwan da nake ce maka kafin mu dawo daga rahoton nake cewa tuna baya shine
roko wannan gaskiya ne
mu tuna baya mu koma baya mu rike al'adunmu
da addinin ka ayi shi kuma abinda Bature yake cewa coexistence
eh mana
irin kai naka in yi nawa
eh mana
ni ba ce mana addinin ka lakum dinin kuma lai kai naka in yi nawa to menene abin tashin hankali da shakka shi Allah shi kyauta sannan kuma mun gode sosai Mahmud Ibrahim Kware da
kokarin
da
hado mana wannan abubuwa ba za mu manta da shi ba
haka yanzu kan amada da
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Baskar Falar shi ne Mr. Muhammad Tabar a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
muke Allah kuwa shine don daya mu bar bambanci na kabila ko addini